Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Danon a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar rasa rayuka a Taraba hukumomi a birnin Birni sun buƙaci 'yan Najeriya da ke tsallakowa yankin dakatar da hakan kwamitin gwamnatin Bauchi na tantance ma'aikata ya gano ma'aikatan Bauchi 1,115 yau Laraba muna da shirin ciwon yamaci da Aisha Mu'azu ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru farko ga labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yakar kungiyar ƴan tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin kasar mai fama da rikici wannan kiran ya fito ne daga ofishin Prime Minister Abiy Ahmed ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta da gwamnatin ta yi da kanta a watan Yuni yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki daya yanzu ne lokaci da ya dace ga dukkan Habashawa masu iyawa waɗanda shekarunsu suka isa su shiga rundunar tsaro runduna ta musamman don bada tasu gudunmawa da nuna kishin ƙasa in ji ofishin Abi a cewar a wata sanarwa wakilan Abe da na kungiyar TPLF da kuma rundunar gaggawa ta Tigray ba su ce komai ba nan take kungiyar TPLF wacce ta yi mulkin Habasha na tsawon shekaru 30 a yanzu ita ke mulki a Tigray fada tsakanin gwamnatin kasar da TPLF ya barke ne a watan Nuwamba inda kusan mutane miliyan 4 a Tigray Amhara da Afar ke fuskantar matsala mai bukatar taimakon gaggawa ko kuma karancin abinci a cewar majalisar ɗinkin duniya sojoji daga Eritrea makwabciyar Habasha daga arewa da Amhara yanki mai makwabtaka da kudancin Tigray su ma sun shiga cikin rikicin don tallafawa gwamnatin Habasha hararen jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka burki ga Taliban da ke dannawa a fadin kasar Afghanistan kodayake jami'an Pentagon sun yi gargadi cewar harin sojin sama na Amurka kadai ba zai isa tura kungiyar baya ba Amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai harhare ta sama daga sansanin sojojin sama na Al-Udai da ke Qatar da kuma rukunin masu kai harhare daga tekun fasha inda ta kai hari ga 'yan kungiyar Taliban da babban makami na AC-130 haka zalika da jirage masu saukar angulu na MQ-9 amma akwai tambayoyi game da tasirin harharen inda jami'an Taliban suka yi ikirarin cewar kungiyar ta kame manyan larduna 7 a cikin kwanaki 5 da suka gabata kuma sun wallafa a ranar talata cewar babban birni na 8 Faizabad a lardin Badakhshan a Afghanistan na gab da fadawa hannunsu sakataren yada labarai na Pentagon John Kirby ya fada wa manema labarai a ranar talata cewar muna da kwarin gwiwar cewa waɗannan harhare suna kaiwa inda muke nufi kuma suna yin tasiri kan 'yan Taliban ya kuma kara da cewar an kuma kai karin harhare cikin 'yan kwanaki da suka gabata a wannan yankin labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya talata ta ce Jamus tana bayan sauran kasashen turai a kokari na rigakafin COVID-19 kana an samu sabbin kamuwa da cutar dole ne gwamnati ta dauki matakai don hanzarta shirin ko kuma ta fuskanci hadarin ganin bangaren lafiyarta a galabaice. Angela Merkel ta yi wannan furucin ne a lokacin da take ganawa da manema labarai a jiya Talata bayan ganawa da gwamnonin jihohi 16 na Jamus. Ta ce dukkaninsu sun yarda cewar tilas ne gwamnatin tarayya da na jihohi kana da na ƙananan hukumomi su himmatu ga yin allurar rigakafi da kuma sauƙaƙa samunta. Shugabar gwamnatin ta Jamus tana ƙarfafawa duk waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da su nuna mahimmancin allurar rigakafin ga abokanansu, iyalansu, ƙungiyoyin zamantakewa. Angela ta ba da sanarwar cewa gwamnatin za ta daina ɗaukar nauyin biyan kuɗin gwajin COVID-19 don kwaɗaitar da mutane yin allurar daga nan zuwa ranar 11 ga watan Oktoba. A lokaci ɗaya kuma, Jamus za ta fara buƙatar shaidar yin allurar rigakafi, gwaji da ya tabbatar da ba a kamu ko kuma shaidar warkewa kafin shiga waɗansu wurare da suka haɗa da gidan abinci, sulma da kuma wuraren motsa jiki a wurare da adadin kamuwa da cutar ya fi hauhawa. Wani abin alhini da ya faru a jihar Katsina a shekarun jiya Litinin ya bar wasu iyalai cikin mawuyacin hali. Abokin aikin Musani Shu'aibu Malumfashi ya ziyarci al'ummar ga kuma rahoton da ya haɗa muna.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ambaliyar ruwa a Jalingo, babban birnin jihar Taraba, ya sanadiyar mutuwar mutum biyu, inda kuma manoma suka yi asarar amfanin gona na miliyoyin naira. Ga rahoton wakilin Musalisu Muhammad Garba.
Alhaji Abubakar Bako Bagobiri yana ɗaya daga cikin manoma wanda jihar Taraba take dukiya da ita, kima wa asarar ya same shi.
Ni a wurina ya kai miliyan 20 in ma bai fi ba. Tunda muka ga wurin yanzu muna nan shekara 11 da wata 1 da kwana 4 muka yi yau. Ba ta ruwa irin wannan ba. Dan wasu kayayyakin mu ne irin wasu kwarin da muke kiwo kaman su guza. To waɗansu ma bamu san iyakacin wanda suka tafi ba. Dama ni ina kiwon su da yawa. Saboda haka sai dai ka yi kiyasi ka faɗa. Amma nan dai inda kake gani cikin tsakiyar wurin nan ruwa ya kai irgin mutum. Anan inda kaga wajen gigin yana. Maganan kifi dai rami hudu ne. Kuma rami hudun nan na fi shekara ban sai da ko kwaya daya ba. Duka ya gaba daya tafi.
Shi ma injiniya Yahaya Mafindi abokin sa ne asara yayansa guda biyu.
Ruwa fa kusan sama da gwiwa a cikin falo na gidajen angon ruwa ne yake daukowa mai ƙarfi wanda yayi wannan barna ya bamu mamaki sai da wanda ma ya shafi wani aboki na ƴaƴansa biyu suka mutu a ruwa.
Alhaji Bala Aji shine shugaban kungiyar manoma a Kwan na jihar Taraba.
Ina kira da babban murya ga federal government da state government su taimake irin waɗannan mutane a ba su iri da kayan noman rani domin lokacin rani su yi su zan samu amfani wanda sun riga sun rasa.
To ko hukumar da ke bada agajin gaggawa rashin jihar Taraba tana sane da wannan ambaliyar. Mr. Iliyalu Maidala shine shugaban hukumar da ke bada agajin gaggawa rashin jihar Adamawa da kuma Taraba.
Muna da state emergency management agency da kuma local government emergency management agency. So anan mutane in wani abu ya faru sune the first responder da za su tantance mutane zuwa what we call higher heaven tudun mun tsira kenan.
Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A birnin Kwani da ke Jamhuriyar Nijar da ke kan iyaka da Najeriya, hukumomi sun buƙaci 'yan Najeriya da ke tsallako don ƙalubalen tsaro su dakatar da hakan don akwai 'yan sanda da aka saka suke kula da tsaron yankin. Daga birnin Kwani ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Kasancewa jama'ar da ke cikin garuruwan da ke kan iyaka da Jamhuriyar Nijar na tarayyar Najeriya na fuskantar ɗimbin matsalolin tsaro a baya-bayan nan. Mutanen ƙauyukan na arcikewa domin neman mafaka a cikin dare musamman a garuruwan Jamhuriyar Nijar da ke
wannan iyakar inda suke kai komo tsakanin garuruwan su da na makwabciyar kasar su Niger. Wannan shi yasa hukumomin gundumar birnin Kwanni yiwa al'umma bayani ganin cewa ɗan Najeriya na zuwa sokon garin Shetau na jamhuriyar Niger da dare, yayin da sukan koma da safe a garuruwan su, kamar yadda shugaban gundumar birnin Kwanni Prefe Abbalede ya mene karin bayani.
Lungance ma akwai shi lokacin da mai gari na Shetau yayi sanarwa yace akwai mutum kamar 3,000 zuwa 4,000 sun mamaye mishi gari, a rasa yanda ma za a ba su karin kumallo. To wannan mun sa jami'an tsaro sun je sun duba, ko da suka je suka duba wai abin da mutanen da aka samu dai mata guda 6, daya a gidan mai gari, sauran 5 suna cikin gari. To amma jiya kuma da dare an zo mana da hotuna na cewar wancan mutane da aka ce sun zo sun koma hallo sun sake komowa, dan da aka je babu kowa. Dan SJ na gubernatore ya tambaye mu aje a kidanye mutanen nan a san ko ya za a yi a dauke su an shar. Da aka je mutun 6 kadai aka samu, aka ce sauran sun koma kasar su. To wanda yake zuwa ya koma kasar su ai bai yiwa a ce mu za mu kula da su. An dai daga can sun bar guri dindindin, matsala ta kore su suka zo gare mu. Wannan ana iya amsarsu a musu inda ya kamata, amma guri kamar yadda aka saba yi a tantare su har lokacin da kura ta rufa a can. Amma dan su zo su kwana ko su zo su wuni su koma gida bai cancanta ba a ce suna cewa aiko musu abinci, aiko musu abin da ya ka, amma ba su a kasar sai su je gida su yi aiki safiya da maraice sai da dare su maraitu. To wannan abun ba daidai ba ne.
Yanzu haka dai hukumomin sun umarci 'yan Najeriya da su koma garuruwansu, kasancewa akwai rundunar tsaro ta ɗan sandar tafi da gidanka da ake ce ma CMCF, Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières, mai kula da wannan yankin da ke ba al'ummomin wannan iyakar kariya. Prefe Abbalede ya yi mana cikakken bayani.
Komi yana iya wakana, tunda yau kun ga yadda dai ake ciki, tunda cankin ɗan kidnapping ne suka matsa musu. Duk wanda ya zamanto yana kiwo ko yana da ɗan abin hannun shi, a aiko mishi takarda ko a mishi tarho, kuma da dare a ziyarce shi a ɗauke shi a tambaye kuɗin fansa, kenan komi yana iya abuwa. Mu dai yanzu mun ɗauki matakan mun kai jami'an tsaro can kan iyakan nan, daman suna zirga-zirga, amma yanzu an tsaye da motoci a nan Shetau da kewayenta don ya zamanto a tabbata wane ne ya zo, ina za ku je, me ya kawo ku. Wannan duka suna nan suna ba da rahoto kullum. Yau ma san aiko mai sa shi bisa yanda garin ya kwana, mu ma mun aika tawa yanda garin ya kwana. Kenan yanzu dai waɗannan mutanen da suka zo kin hallo sun koma an suka zo.
Yanzu haka dai 'yan Najeriya sun koma garuruwansu, yayin da askarawan jamhuriyar Niger da ke kula da wannan iyakar ke ci gaba da jan damara. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa don tantance ma'aikata ya gano ma'aikatan bogi 1,115. Gwamnan jihar Bala Muhammad ya karɓi rahoton da mataimakinsa Baba Tela ya jagoranta. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Da yake mika rahoton kwamitin, shugaban kwamitin Sanata Baba Tela ya ce akwai kuɗi sama da naira miliyan 400 da aka tanadar domin biyan waɗanda aka tabbatar da siyancin ma'aikata ne na gaskiya. Shugaban kwamitin ya ce idan ma'aikaci ya ce bai sami albashinsa ba, laifi daga gare shi ne.
Duk wanda ka ga bai sami albashinsa ba, to yana da problem ne a wajen data ɗinsa, ko sunansa ba daidai ba ne, bai daidai a wani guri ba, ko date of birth ɗinsa bai daidai a wani guri ba, ko BVN ɗinsa bai daidai a wani guri ba. Wani lokaci kuma za ka samu kamar a local government mutum yana kamar shekara 59 sai ya fita daga service ɗin sai sa ɗansa mai shekara 20. Idan ya cika sun ɗin nan aka cire shi daga wancan ɗin, sai mutumin ya zo ce maka ai yana cikin shi gashi ana an biya shi albashi, gashi ba na ba biya shi albashi ba. In ka bi digi-digi za ka samu ba shi ne aka ɗauka ba.
Mauna Bala Abdulkadir ya jinjina wa mambobin kwamitin bisa gagarumin aikin da suka yi.
Kuma mun kalubali duk wani ma'aikaci wanda ya ce ana ba biyan shi albashi ya zo ya fito ya yi kuka za mu biya shi, mu muna da shi. Dama tun da farko ba mu taɓa bada wani, ba mu taɓa rage abin wanda muke bayarwa ba a cikin kididdigan da aka yi a baya sai dai inda muke da korafi ko kuma muke ganin cewa ba daidai bane mukan aje sai an tantance saboda haka muna gode ma wannan committee wanda kaman ni ne nayi don na sa mataimaki na ne yayi don nuna wa mutane cewa mun damu da wannan saboda ya dauki dogon lokaci kuma abinda suka kawo na kudurori da ya kamata a yi insha Allah na alƙawari za a sake kafa wani committee wanda za a ci gaba da wannan aiki yanda za a samu kidaya mai kyau da taimakon mutanen duniya gaba daya wanda abin da yake gaban mu yanzu shine mu biya po da gratuity da aka shekarar shekaru ba biya yanzu wannan mota ma mun za mu biya miliyan 200 na gratuity
daga bisani shugaban kungiyar kwadugo na jihar Bauchi Comrade Danji Musali Kirfi ya bayyana gamsuwarsa da kuma kirawa ma'aikata da su kasance masu zama a wuraren ayyukansu
wannan wani abu ne wanda muka yi marhaba da shi ba dan komai ba saboda mu muka nemi a kafa wannan committee din domin can baya kafin a kawo ga wannan mataki waɗanda ba su samu albashinsu ba da masu sauran matsaloli daban-daban da ya danganci albashi ba su ma ina ne za su kama ba amma wannan committee din da aka kafa ta ta yi aiki ta binciko mutane sun gane ina ne matsalansa daga local government har zuwa ministries na jiha dukkan masu matsalan albashi wanda aka cire shi a payroll wanda BBN duk an gayyace su an zo wannan su report na committee yayi capturing dukkan matsaloli da kuma number ma'aikata da muke da ake da shi a Bauchi state so ina tabbatar maka da cewa in za a yi implementing din abinda ku aikin da committee din ta yi la'akari da irin kwararru da kuma yanda aka bada lokaci kusan duk inda ya kamata da lungu da sako na matsalan albashi an bi an gano su muna da tabbacin cewa in Allah da wannan matsala na albashi zai kare
kiran ka ga su ma'aikata
fa kirana da su ma'aikata shine kada mutun ya zauna a gida in akwai matsala ya san akwai matsala ya je ministerin sa ko ya same mu ya ga mana cewa ga matsalan sa sannan kuma a tsaya a yi aiki dan mafi yawa kaman a local government akan samu matsala mutun yana aiki amma sai ka samu ya tafi Kano ko wani wuri ya zauna ba zai sake dawowa ba sai an zo maganan verification muna kirawa mutane don Allah da Annabi kowa ya kama aikin sa hannu biyu
Abdulrahman Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Nigeria
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan hati kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azzu Idan mai sauraro na biye da shirin a makon jiya, maudu'in mu ya karkata akan taimakekeniya tsakanin mata da kalubalen da ke tattare da shi, inda muka karbi bakoncin Hajiya Zuwaira Ibrahim da Hajiya Fatima Dalla, kuma muka karkare shirin akan bayanan Hajiya Fati, inda take cewa
abin da ya mun ciwo mijinta ranan ina gidan na kwana ya zo da safi sai take boye kaman kan naga mijin kaman in ga kaman bata yarda da ni ba kenan, in ƴar uwata ce ta jinin sa ai ba za ta yi hakan ba. Yana daga cikin abin da yasa tun da na da kawai sai na sha
ina harka da mata na karkara ne mata da na karkara ne ke harka da su don su suka fi bukata fiye da mu matan birni da in zaka taimaka ya kamata ka taimaka ba wanda yake bukata to ban da wannan experience da waɗannan matan karkara a gurgudu a lokacin duk na je wurin su ko da sabon wuri ne je ban taɓa sanin su ba sai ka cewa sun bani irin goyon baya za su saurare ni zan je musu da abin da ya kamata in taimaka musu kafin in taimaka musu sai na gano meye matsalar a nan karkaran ne suke bukata meye ya zama musu irin kaman ci kasu ruwa ne abinci ne a'a makaranta ne na yaran su kafin mu je kuma sannan muka nemi mata wanda zaman ke addinin gaskiya sun fara wani sana'a amma ba su iya ci gaba sai an dan kara taimaka musu muna da mata na birni amma da suka zo wurin mu nema to su muke har amma na kauye muka je mu iska musu muka wadanne suke bukata abinda zamu iya yi ne ko amma zamu je mu nemo su su taimaka musu
iya wannan lokaci da kika iya kina wannan aiki zan so ki dan mana ki lokaci game da irin hali na bukatar taimaka su ciki domin
mata suna bukatar taimako kwarai da gaske kin ga wasu na su bukata ne yanda za a nuna musu yadda za su zauna su kuma kama kansu ba wai ta magana batun kudi ba ko ta magana batun wani kaya ba abin da suke bukata shine shawara to muna da wannan to waɗannan mutane in sun zo gurin mu za su zo da matsalar sani za mu aje wannan matsala akan dawo tsakanin mu daga mu sai su sai Allah kuma file din su ma in mun shishi amsa ka dushi ayin gaskiya takardun nan muna adana su biye da ake tsammani anda look at in ji batun shi waɗannan matan za su zo da kansu ne za su ce ga matsalar su ko kuma wani zai kawo su in sun zo za mu duba shi a jin wannan matsalar su
to domin fahimtar ra'ayoyin mata a fannoni daban-daban a game da maudu'in namu mun karbi bakoncin Hajiya Zainab Jibril malama a jami'ar Kaduna da Hajiya Rabi Bello ma'aikaciyar gwamnati sai kuma Hajiya Sa'adatu Alikurawa tare da Hajiya Zuwaira Ibrahim ai sauraro lafiya to Hajiya Zainab yaya mu'amalar ki take da sauran mata
ina mu'amala da mata sosai ko na san su ko ban san su ba na farko a yanayin aikin mu dole ne a hadu da dalibai na biyu kuma dole a hadu da malamai ma maza da mata kuma dole ka sake fuska ka ji bukatun mutane game da registration ne ko matsaloli na yau da kullum da makarantar su
yawanci idan an hadu karo na farko mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka gaskiya akasari akan samu haka amma ni gaskiya idan naje wajen biki ko gidan yaran jiki haka ina shiga in musu sallama sai mu gaisa sannan nakan sake in dan dauko topic din da zasu so haka da naga zamu iya discussing tare mu yi hira wata na ma sai kiga har an exchange number a ci gaba da zumunci wasu kuma daga wannan kallon idan sun ga abin da ya burge su tare da kai sai kaga sun kula ka ni idan nayi wannan gaisuwan nan na farko na dan kokarin jefo magana da zani sai mu dan tattauna da su barin ma idan za a dade kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a dade ana zaune waje daya ana tare to kiga ai dole a dan yi magana saboda waya ma ba za ka iya rike kamar wajen lalli ba halin a rike waya to Hajiya Rabi
ina mu'amala da mata kamar a wurin aiki da wurin kamar sha'ani wurin biki kuma da kasuwanni haka
to yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai bukatar taimako a tsakanin su
kamar yanzu haka ina iya shiga wuri ku hadu da mace sai ta yi miki kallon raini saboda kila ko ta ga a tamban da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane wani lokaci kuma mata suna tunanin ko su ga wanta ba ta da aure ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita ta zo ko ta shige mamajin su ko wani abu irin wa'annan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace
wani irin tasiri yake yi ko kuma yake yi a kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata
ba shi da wani tasiri saboda kin hadu da mace kin mata wulakanci ko kin na mata wani irin kallo ko kin yi wani dai abin nan kuma kizo daga baya kina son ku daidaita ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki kuma kin riga kin bada wannan fuskar ta farko to irin wa'annan dai yakan kawo duguma baya ne saboda kin rasa wani tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma ko taimaka mancin ha
to wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi da ke tsakanin su
an fai taimakekeniya tsakanin mata kamar kana iya ganin wata mace da take bukatun wani abu wata mace tana iya taimaka mata sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba saboda mata suna tunanin cewa kar ki zo ki wata ta taimake ki zo ki fita ko ki mata suna da irin wannan a tsakanin juna ya kamata a ce an duk an wuce wannan an ci gaba mata su zauna su san ciwon ƴan uwarsu mace tana bukatar taimako saboda ita mace ita ta san ciwon ƴa mace ita ta san inda yake mata zafi saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da halin taimakawa saboda haka ya kamata a ce a kira ra'ayin mata su zo su kula su da ƴan uwansu mata su riƙa taimaka musu su cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba ko ta fiki ko bata fiki ba ko tana da kaza ko ba ta da shi ko kar taimaki kaza duk a cire wannan mace ta dinga taimakon ƴan wata mace
Hajiya Rabi
yawa kwarai da gaske wannan yana faruwa saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo ta gaya ma wancan wancan ta gaya ma wancan amma in namiji ne kika gaya mishi kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wani da wuya ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai ita ko in mace ne tana iya ma duk mugunta wani lokaci mata suna da irin wannan suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba su yasa yawanci mata sun fi shiri da maza ko kuma sun fi mu'amala
gidan sa'a.
A gaskiya tsakanin mata mu'amala ta wajen mata ba wanda yafi mace yake kikkiawar mu'amala musamman idan da akwai ilimi da wayewa. Dan yanzu kinga alal misali na zauna a takaice a makaranta. Zaman da muka yi a makaranta mata suna taimakawa junan su wajen karatu wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall zaki ga suna encourage naka sa lalle lalle ka zo ka je kada aje ayi ba daidai ba ko kaza ba. Ko da ga mun haɗu muna taimakawa junan mu. Sannan ko da tafiya akai yanzu aka ce an je aikin haji to idan aka ce miki mata sun samu sun haɗu kansu an san juna a ɗakin ba a ɗakin ba ko a masallaci aka haɗu sai ki ga kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala da mace ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba kuma mace ta ba ki shawara wanda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya. Kuma sannan idan kika duba alin mata wato ba za ki taɓa ganin mace musamman a lokacin irin da kin ga lokacin da miki yara sai ki ga mutum ya tashi ya girma ya zama bali amma bai san wace ce uwarsa ba. Saboda akwai kyakkyawan mu'amala da haɗin kai a gidan nan duk da dai akwai gudunmuwar namiji amma matan dai su ne suka taru tarbiyya da gidan iyayensu kuma suka zo gidan mijinsu suka zama ɗaya. Kowa ina son ya taimaka wa kowa kowa ina son ya farin cikin kowa ba kamar yadda yanzu rayuwar mu ta canja take samun nakasa akan irin wannan al'adu ba. Idan aka ce miki sallah tare zaki ga wannan ta sai wa ƴaƴan wajen yarinka ta tsaya ta tara ba fa yan tafi ta sai ba sai ta sai wa dan makocinta dan kishi yadda ƴan kanwa mijinta haka zaki gani babu 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 amma haka za ku kwammata ayi saboda kyakkyawan mu'amala saboda kin ga wannan ba karaman alheri bane ba karaman dankon zumunci yake sakawa ba kuma ƴaƴa za su tashi da kauna wa za su rishin kunya za su cuta saboda sun dauke su ke uwarsu ce ke kuma kin dauke su yanki ne saboda haka za su shi uwarsu za su bata uwarsu wannan shine kyakkyawan mu'amala irin ta mata a lokacin da kuma yanzu ma akwai raguwar masu yi amma fa yanzu abubuwa suna samun nakasu ba kamar da ba.
To mai sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci yayi halinsa amma idan aka tara da mu a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu ni Aisha Mu'az nake cewa mu ne lafiya.
Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Jaridar Fikam ta kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ta yi mana tsokaci kan yadda ministan lafiya Mista Maluda Malashi ya kai ziyarar aiki a jihohin arewacin Jamhuriyar Kamaru guda biyu domin ganin yadda manyan ma'aikatan lafiya na wannan bangaren suke kokari na gudanar da ayyukansu kan fitar nan ta coronavirus a can jihar Arewa mai nisa da kuma jihar Garwa. Sai kuma jaridar Kamaru Tribune an da ita kuma ta sanar da mu cewar an gudanar da jana'izar tsohon firaministan kasar Jamhuriyar Kamaru Atiku Abubakar wanda ya rasu a kasar Amurka kuma an gani sane a ƙauyensa na Sarta a bangaren yan awanin kasar Jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila sai dai a wannan bangaren ana fama da takaddama na masu ɗauke da bindiga amma an gudanar da jana'izar babu wani matsala da aka samu. Jaridar Lojo kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana mana cewar hukumar shige da fice ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta samu wata hanya ta buga sabbin passport domin sauƙaƙawa al'umman kasar a cikin kwanaki biyu sai dai farashin passport din ya tashi gauran ta daga jaka 77 na sefa zuwa jaka 125 kuma ana samun passport din cikin kwanaki biyu babu wani jami'a. Haka da muka jaridar Emergence kuma ta ce shugaban kwamitin na kasar Kamaru ya buga hannu akan tebur cewar babu makawa dole ne sai an gurfanar da manyan maganin wani jini da suka yi ciki akan kwanan tallafin corona a faɗin kasar. Jaridar da misaje kuma ta yi mana tsokaci ne kan yadda malaman makarantu a kasar Jamhuriyar Kamaru suka fara gudanar da yajin aiki da kuma nuna cewar dole ne a biya su albashinsu na tsawon waɗansu watanni da suka gabata. Sai kuma jaridar Republic mana kan yadda ake ganin cewar da walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban dan shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Franck Biya wanda shi ne zai mai gurbin mahaifinsa Paul Biya domin yanzu ana yawan ganin sa a tarihin da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta jamhuriyar Cameroon sai kuma jaridar Information ta kasar Cameroon an yi ta kuma ta shaida mana cewar ministan tsaron kasar Cameroon Mr. Joseph Beti Asomo yanzu dai ya kareta cikin da ake yi cewar shi ma yana da hannu cikin waɗanda suka dakatar da aka rauna nan kudaden na COVID gate wanda zaka ake ci gaba da binciken su jaridan Rundebu kuma ta kasar Cameroon ta angomana cewar wani babban siyasa na arewacin kasar jamhuriyar Cameroon mai suna Ahmad Adama dan jam'iyyar mulkin kasar NDPC ko CPDM ya fara yi wa jam'iyyun adawa halin da din siyasa cewar ba sa gudanar da adawa su kamar yadda ya kamata a faɗin kasar baki daya Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana a kan lokacin ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.